الله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأتمنا لتاب رياض الصالحين. يوضا متاشي باب بيان جماعة من الشهداء وسواد الآخرة. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة هكذا. ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. بابي ne da yake bayanin wasu jama'a daga cikin shahidai amma shahadarsu fi sawabil akhirah cikin lada ne na lahira za a ba su lada irin ladan shahidai wa yugsaluna kuma ana musu wanka su din ba irin shahidai da suka yi shahada a filin yaki ba wa yusalla alaihim kuma ana yin salla gare su sallar gawa بخلاف القتيل في حرب الكفار ده سابان wanda yayi shahada cikin yakin kafirai shi shahidi wanda ya shahidul ma'araka wanda yayi shahada a wajen yaki shi wannan ba a masa wanka ba a masa sal shi da wanda Allah yake ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayuune a wajen ubangijin su yawa to tunda kai wa rayi wanka ka sa mai rai a gaba ka masa sallah tunda Allah ya ce da kuma sallar dama dan Allah yake masa da wankan da za ku masa Allah ne yake ayi ayi wa wanda ya mutu to shi kuma a raye yake to dan me za ka wanke shi ka masa sallah to amma su waɗannan ba a filin yaki suka samu shahada ba amma kuma falalar shahada ta shafe su saboda manzo Allah ya lissafa su a cikin wanda suka yi shahada. Hadisi na farko a wannan babin an Abi Hurairah radiyallahu an an rawaice shi daga sayyiduna Abu Huraira Allah ya kala masa yadda kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ash-shuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne ba dai wanda ya mutu a filin yaki kadai ba shahidai wanda ake ba su ladan shahada su biyar ne na farko al-mad'un mai cutar agana wanda ya mutu a dalilin agana shine al-mad'un at-ta'un shine agana cutar agana ai musan agana ko yanzu mutu ba lokacin ta bane yawa duk labarin da muka ji wata cuta ce da da aka yi ta tana wahalar da yara har tana kisa kamar kyanda ta fi kyanda ma hatsari yawa tana sa cin zanzana tana kuma makantarwa duk wanda ka san shi da cin zanzana to wannan cutar agana yayi wani za ka ga ga makantar ga kuma cin zanzanan akwai wanda kuma zanzanar ce kadai babu makantar wannan wanda ta masa dama kenan kuma aka ce duk wanda ka ganshi a yanzu ya kai ya ba 60 baya tun muna yara ake cewa an ka ga mai ita ya kai shekara 30 aka zo ana cewa an ka ga mai cin zanzana ya kai 40 ana cewa an ka ga mai cin zanzana ya kai 50 to yanzu ya ba 60 baya ya dushi 70 duk wanda ka ganshi da ita to daga 70 dai abin da yayi sama to wanda ya zama wannan cutar ce ta zame masa ajali to shi ma ya yi shahada kuma abin mamaki yawanci ta fi kama yara ta fi kashe yara to amma manya ma suna yi kamar kyanda ne wani za ka ga bai yi ta yana karami ba sai ya girma kuma sai ta kama shi to duk wanda aga na ce ta masa sanadin mutuwa manzo Allah ya ce shi ma shahidi ne wal mabdun da mai ciwon ciki wannan duk a kawaidi an mana ta'arifin allazi mata bi sababil bi waj'il batin in ji mai kawaidi al mas'ul yace allazi mata bi sababil ta'an ko atta'un yawwa wanda ya mutu a dalilin ciwon ciki ciwon cikin nan kuma da kowane irin nau'i sawa'un ciwon koda ne ko ciwon hanta ne ko ciwon huhu ne ko mai suna abin nan makwiya ko ƙaba duka dai in dai cutar a ciki ce kuma ta masa sanadin mutuwa to shi ma yayi shahada wal gariqu da dilmiyayye wanda ya dilmiya a ruwa sawa'un akan gora ya fado ko a cikin jirgin ruwa ne aka samu hatsari in dai ya mutu a ruwa yana musulmi to shi ma shahidi ne wa sahibul hadimi da ma'abocin rushewar gini mutumin da tsoro ya fado masa ko wata katanga ko wani bene gini ya zubo masa ya zama sanadin mutuwarsa shi ma ya yi shahada wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya yi shahada a cikin jihadi fi sabilillah wannan hadisi ya lissafa mana mutum biyar manzo Allah ya dukkan su shahidai ne shi ma ai rushewa ne shi ma duka alhadmu ne ai ba sai hadmul bina'i ba rushewar gini alhadmu duk abin da ya ruso masa wanda ya shafi ƙasa shi ma shahada ne kamar wanda yake tonan rijiya ƙasa ta afko masa ko yana yasan rijiya ko shadda ko masai da makamancin sa duka yana cikin wannan in dai musulmi ne shi ma ya samu shahada wa anu duka masu tonan ma'adanai eh sana'ar su ce abincin su ne shine duka rami ne in dai ƙasa ce ta zubo musu su ma shahada ce in dai musulmai ne duk yana cikin alhadin yawon saboda balaga da fasaha ta manzo Allah bai ce hadmul bina'i ba kawai wa sahibul hadim ba abocin rushewa rushewar rami ne ko rijiya ko tsoro ne ko garu ne duka ya shiga ciki in dai musulmi ne to ya yi shahada wannan hadisi mutafaqun alai wa anhu daga abu huraira dai radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ta'udduna shuhada'a fikum me kuke kidaya shahidai a cikin ku kamar suwa suwaye kuke kirgawa a matsayin shahidai fikum a cikin ku yana tambayar sahabbansa ku a tunanin ku suwaye kuke kidaya su a matsayin shahidai fikum a cikin ku qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi a cikin jihadi fi sabilillahi shine shahidi duk abin da muka sani kenan saboda me zahirin aya alqur'ani haka ta nuna wala taqulu limman yuqtalu fi sabilillahi ko yawa to tunda haka Allah ya faɗa a zahirin nassi kaga ilimin mu ba zai wuce wannan ba wanda aka shahidanta da shi a cikin jihadi fi sabilillahi shine shahidi qala sai manzo Allah ya ce inna shuhada'a ummati ko lalle in haka ne shahidan al'umma ta idan yayin nan da qalilin yan kadan ne sai a ce iya wanda ya mutu a gun yaki kawai shine shahidi in haka ne a sai shahidan al'umma ta yan kadan ne in dai kuka takaita su iya wanda yayi shahada a filin yaki kazu sai suka ce faman ya rasulullah to waye shahidi kuma bayan wanda muka sani ya ma'aikin Allah qala sai fara lissafa zuke man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu sai ya fara musu anan da wanda suka sani amma wanda hadisin sai da ya lissafa wanda ba su sani ba sannan a ƙarshe ya kawo man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu to anan sai ya fara da wanda suka sani din cewa
Thank you.
manzo Allah yace man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun duk wanda aka shahidantar da shi a cikin jihad fi sabilillahi wa huwa shahidun shi ma shahidin wa man mata fi sabilillahi duk wanda ya mutu a tafiya jihad fi sabilillahi ko a dawowa daga jihad fi sabilillahi ajali ya same shi ba a gurin yakin ba wa huwa shahidun shi ma shahidin akwai gwamnati wanda man qutila wannan man mata amma duka a halin jihadi ne fi sabilillah kamar yana tafiya akan doki sai kin tike da shi ya fado ya zame masa sanadin mutuwa ko kuma ajali ya tike shi a cikin tafiya jihadi ko adawa daga jihadi fi sabilillah wa huwa shahidun shi ma shahidin wa man mata fi ta'uni da wanda ya mutu a dalilin cutar agana malamai suka ce fi anan bi ma'ana alba'u sababiyya ayo wa man mata bi sababi da'uni sai ce fi da'uni kawai sababiyya sai ta ce din wanda ya mutu a dalilin cutar agana wa huwa shahidun shi ma shahidin wa man mata bil badni da wanda ya mutu a cikin ciwon ciki ai a dalilin ciwon ciki wa huwa shahidun shi ma shahidin wal gariqu da tilmiyayye wanda ya tilmiya a ruwa ya rasu shahidun shi ma shahidin wannan hadisi rawahu muslim dukkan za su samu falala ta mutuwar shahada anan mutum nawa ka lissafa wannan hadisi ya babu guda biyar wannan sun kai shida saboda fi sabilillahi guda biyu akwai man qutila akwai man mata kaga nan mun samu ƙarin ɗaya akan hadisin farko da yake guda biyar ne ko to mun samu shida ne yanzu kenan wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna mali duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa wa huwa shahidun wannan shahidi mun samu ƙarin ɗaya anan wanda ke zuwa cikin waɗannan hadisai ba mun samu nawa kenan mun samu guda bakwai a mutum ne yana tafiya misali a daji barayi suka bujiro mana suka tare shi suka ce ya ba da kuɗinsa ko a kashe shi idan ya zaɓi ya ba da kuɗi bai yi laifi ba ya tsira da ransa idan ya zaɓi ya yi faɗa ta yadda ƙarfinsa ya ƙare shi ma bai yi laifi ba idan ya ce ba zai bayar ba a dalilin haka aka kashe shi to ko wa shahidi ya yi shahada ko barayi suka zo masa gida ko ƴan kidnapper da ake cewa suka hauro masa gida za su kama shi su tafi da shi domin a ɗauki kuɗinsa a je a fanko shi kaga dai an tashi dai fanko ai kuɗinsa za a fara shi ba shi ne fanko shi kuma ya ga a kan a tafi da shi a ɗebi kuɗinsa a kai mutu gare ya tsaya ta inda ƙarfinsa ya ƙare to idan ya lasu a dalilin wannan shi ma ya yi shahada ko fa a ba masu neman fankan bane kawai sun zo ya ba su kuɗi ko su kashe shi a gida yace ba zai ba ga suka kashe shi shi ma yayi shahada muttafaqun alayhi wa an abi al-a'wari an rawatu hadisi daga abu al-a'wari sai ibnu zaid shi ne sai da dan zaid ibnu amr dan amr ibnu lukayli babban muhajiri kenan yana cikin ashabuna al-awwalun min al-muhajirin yawa ahadi al-asharat al-mashhud lahum bil janna da yake daga cikin mutum goma da aka mutu sheda da samun aljanna yana cikin al-asharatul mubashshirun bil janna mutum goma da aka mutu bishara da aljanna tun suna raye a duniya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sa'idu ala so bi safa aya so sa'idu sa'adu sa'idu ko wabun audin wa talha ko abdurrahman ibn auf da sauran kuma guda hudu su ne kan gobe nan guda hudu kula fa'u da shudu to shi wannan sa'id ibn zaid din nan sai da sa'id ibn zaid huwa ibn amr ibn umar ibn al-khattab da mu kan tsakkar tsakkar da ka kadan shi dan bakkan sai da umar dan khattab ne da shi da sai da umar kakan su da shi umar ibn al-khattab ibn al-nufayl shi kuma sa'id ibn zaid ibn al-nufayl kakan su daya da umar da babansa da baban Umar Khattab wa da kani radiyallahu anhu wata zawaja ukuta kuma ya aure kanwar Umar Fatima bint al-Khattab kaga ne kanwar Umar shakikiyar sa kaga hadin gida suka yi kenan shi da ita kakan su daya suna dan uwa da dan kani Assalamu alaikum Fatima ita Fatima bint al-Khattab ta mutu din ta hiya wa zawjuha ita da mijinta Sa'id قبل عمر تلقى في عمر أما سكى بوي سن سن مدلين تبا سوى رسول الله سوى لنسى عدو كتب دا إذا نبدين دي سن مدلين تا عمر بيساني با بيدا وني يقول أن كامسا لو كتب دي عالواشي يتلاتي وطنق في شيزي دي يخشب محمد كوا ما يفوتا يا حب يا لبا تكاني إيا يدا يا دما تادا مزا جيدا باي دا إيا ينجيزي يا كاوز حرقا أغلما كشيزي دي ya kashe shi ma duk abin da za a yi ai ya fito da kafa gusa a rake yana tafiya sai waje ba Umar sai ya yi wannan sallan tsaka kana rake da kafa ji yace ai zan je ne na kashe gwagwaru kowa ma ya mutu wannan fitilar ta galin maka ta ishe ni yace to kai za ka nan kashe gwagwaru ne a lakar ka da shi ka kawo nan nan biyar ko da shi da nan ya hada ku da shi ga kanwarka uwar ku da uwar ku da ya kaji ga Alhaji Muhammad wuta a gidanka baka kace ta ba yace wacce kanwa da yake Fatima yace Fatima su cikin kaka da yake jika ai ta musu ne da ita da mijinta labari ya gaba da kai ka sani ba ai sai fishi ya kawo ya sai juya sai tun kari gidan sai dubulu Zaid sai wajen kanwa sai ya kwankwasa ko ba lokacin kuma akwai wani sahabi ya zo yana koyar da su alqur'ani ko da suka ji aka buga kofa mulkin takwabin na sai yake buga kofar da shi gan suka ji ana buga kofa da karfi suka ce yau ba shi a gidan shi malam dai da yake koyar da Qur'ani sai ya samu gudu ya kuya da ta buga kofa da ga Umar ne tace lafiya yake wannan irin guna gundan da zo sai da kafa kunne yanzu ana wata magana kafa shi da bai sai ake faɗa ba ake karatu suke lafiya kuwa sai da lafiya kana kawai hira muke yi da miji na sai ƙarya kuke akwai abu da kuke ko ya shigo gida da yaga alama sun ko shi da akwai wani abu da kuke koyewa to anan dai ya tuhume shi cewa ya ji an ce kun ba addinin Muhammadu kuka ce ku ba haka bane yace ƙarya ne wanda ya ji abu ba zai mun ƙarya ba ya kama dukan da har ya kama dukan mijin ya kada shi ya hauka da yana duka ita ma ta zo ta baya tana duka da tana cewa ka kyale ni miji na ya azu wallahi to jin haushin wannan ya samu ya mangare ta da ya mangare ta ya fasa mata fuska tana jini biyo da zai da ga kanwar tana kuka da jini a fuskar ta sai to sai ya kama sai ya daga sai ya dubi da sai ya dubi ya go yana lalashin ta tana cewa kalbu da ni kai kabili ne mushriki bin shiga addinin muhammadin kai abin da za ka to shi lokacin tausayi ya kama shi yana kokarin ya share masa jini da tana cewa ya dubar hannu sakar ya taba ta saboda bayi da kirji to a nan dai na dama ta shige shi ya ce a ba shi abin da ake karantawa yadda gani suka ce ba za su ba shi ba saboda shi bayi da kirji a lokacin suratul ahzab farko a cikin fata an rubuta sai shi zai zuci a sai dubu da ya ce a bashi sai ta dauko ta bashi to shi yana cikin irin tsarin Larabawa da su iya karatu da rubutu a lokacin ka ga musu yawanci ba karatu ba rubutu shi Umar tun a jahiliya yana cikin irin tsarin da su iya karatu da rubutu shi kenan ya dauka yana karantawa da ha ma an zanna a yau alqur'ani da tashka illa tanka ta hazuwa karshe a rahabatu alal arshi tawa da Umar sai kuma to ya ji garabi ma bai da Umar wa ma ta tsara to da ya karanta shi lalle ne waɗannan sukuku ya cancanci a bauta masa shi kada to anan ne to mallan yana jin wannan da ya koyo sai fito ya ce zubar kai farin ciki na ji da ba maza Allah yana addu'a yana cewa Allahumma a izzar islam da hadin umarai Allah ka dauka darajar addinin nan da ɗayan umar din guda biyu umar ibn al-khattab au amr ibn hisham shi ne abu jahal to kayin farin ciki Allah ya karba addu'ar manzon Allah a kanka da ba manzon Allah da yana cewa ya ya bin da shikenan yake ko a tafi wajen manzon Allah suka fito suka je wajen manzon Allah ya kawo sahaba a daru arkam ibn abi arkam inda manzon Allah yake tsuya da sahabbai suke bautawa Allah to a nan dai ya karba addinin musulunci to saboda haka su wannan ita fadi wata dukun kadaf aslan mata hiya wa zawjuha qabla umma ita da mijinta sun musulunta tun kafin musulunta umma wa kana zalika sabab islamihi musuluntar kanwarsa da mijinta shine ma zama sabbin musuluntar sa shi umma wa sallama sayyidun qadima shi sai zuburu zaid bin ya musulunta ba qadiman tun da wuri tun ba tun farko farkon musulunci kana minal muhajirin alawwalin ya kasance daga cikin muhajirai na farko farko wa aka sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain ubay ibn ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yanguwantaka akadu sayyidu bin zaid bin ubay ibn ka'ab lokacin da aka hijira aka zo madina manzo Allah ya hada yanguwantaka tsakanin muhajirin wal ansar zai kamo wannan muhajiri ya hada shi da wannan balansar shi ko na hada ku yanguwantaka ta addini to da shi da ubay ibn ka'ab aka hada su yanguwantaka ta addini wa shahida ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mashahida kullaha ba'da badr bayan yakin badar da ake kaulani akai da shi aka yi badar ko ba da shi ba to idan ya kokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je bayan badar da shi aka yi ya halarci din ya kokan manzo Allah ba'da badr wanda aka yi bayan badar waqtu lifa malamai sun yi sabani fi shuhudihi badran dukin halattar sa yakin badar amma da fal aktharuna mafi yawan malaman tarihi na addinin musulunci kalu suka ce lam yashhad bi halarci badar ba bi uzrin sa da wani uzuri na bulaguro da ya gujiro masa fa innahu kana ga'iban anil madina domin lokacin baya garin madina da aka yaki badar wa daraba lahu sallallahu alaihi wasallam sahabahu amma manzo Allah ya ware masa rabansa na ganima min ha na badar din wa ajrahu da ladansa shi ne da ganima sun yadda su ma har wanda suka ce ba da shi aka yi ba amma da shi aka raba ganimar badar wa qala jama'atu wasu jama'a kuma suka ce shahida ya halarce ta inda je ba da dan ne za a raba ganima da shi wa zakarahu al-bukhari imamu bukhari ya ambaci sai dubun zaidin fi sahihi cikin gantaccen hadisin da zai yi bukhari ya ambace shi fi man shahida su waɗanda suka halarci badar a cikin asma'u badr da bukhari ya kawo ya abbasin sa'id ibn zaid yace shi ma yana cikin wanda suka je badr wa shahida li yarmuk ya halalci ya yarmuk wanda aka yi bayan wafatin manzo Allah a zamanin sayyidina abubakar wa hisala dimashq da tsare garin dimashq da aka yi shi kuma a zamanin umar lokacin da aka ci sham da yaki da shi aka yi wa kana mujabu da'awa ya kasance wanda ake amka addu'a ne in dai ya daga hannu ya je addu'a to wannan addu'a sai ta tafi akan ko an yi rubu ya shahara a cikin sahabbai in yayi addu'a Allah yana amkawa mujabu da'awa ne wa sata'ati qissatuhu ma ummi arwa da sanni kissa ta cikakkiya za ta zo a gaba tare da matansa ummu arwa fi babin karamat cikin babin karamomi da Allah yake yi wa waliyan insha Allah ta'ala saboda amsa addu'a karama ce in mutum yayi addu'a ya zama kamar yankan wuka ba ko Allah yake yi wannan yana daga cikin karamomin sa da yi fice in yayi addu'a Allah yana amsa musamman sahabbai da tabi'ai sukan zo wajen sa sa yayi fa addu'a saboda in yayi addu'a an shaida Allah yana amsa وروى له وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 48 حديثا اروى حديثي 48 اوجنسا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittafaqa ala hadithayn bukhari da muslim sun ittifaqi akan hadisai biyu wanda bukhari da muslim suka rawaita a cikin 48 din hadisi biyu ne wan faraja bukhari bi hadithin Imam Bukhari shi kuma ya kadaita da hadisi daya wanda Muslim bai rawaita ba Buhari ya da hadisi uku na guda biyu shi da Muslim sun yi ittifaki guda daya ya kadaita shi kadai ya rawaita Muslim bai rawaita shi shi Muslim yana da biyu kenan Bukhari yana da uku biyu sun yi ittifaki daya Bukhari ya kadaita shi to fi bil aqiq duk wannan abu da yaje na yake na kasar Sham da sauransu ya dawo yayi wafati a aqiqa shine tudun nan na bayan garin Madina wakil aka ce a garin Madina a cikin garin Madina sanatu kamsu au ihda wa kamsina a shekara ta 151 ko ta 55 akwai shakku ya dai ko ta 50 bayan hijira fa ake nufi bayan hijira da shekara 51 ko 55 yayi wafati wa huwa ibnu jibrin wa 60 sana yana dan shekara 70 da wani abu wa gassalahu ibnu umar dan uwansa abdullahi dan umar shine ya wanke shi lokacin da yayi wafati dama ba an ce kakansa dai da umar ba to kaga abdullahi dan umar yana zaman da ne dan uwansa shine ya wanke shi bayan wafatin dan shi ya kusa da shi a lokacin a cikin manyan sahabu wakila aka ce sa'ad ibn abi waqas a wata ruwaya aka ce sayyiduna sa'ad ibn abi waqas shine ya wanke shi wa salla alaihi ibn umar amma ba sa ne abdullahi dan umar shine yayi jagoranci sallah gare shi wa nazala fi qabri sa'ad ibn umar abu ya dan umar shi ya sauka cikin kabarin sa'ad ma'ana shi ya sauka a cikin kabarin shi ya sallace shi kuma shi ya kashi a cikin kabari intaha mulakkasan min at-tahzib lil musallam wala ya ciro wannan ne a takaice daga littafin tahzib lil musallam ne shi ne wala riyadu salih ne shi ne imam an-nawawi yana da littafi at-tahzib babban littafi ne da ya kawo tarihin sahabbai da abubuwan su a cikin sa to idan muka je me sa'id ibn zaid yake cewa qala yace samitu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa man kutila duna malihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa fa huwa shahidu shahidin wa man kutila duna damihi duk wanda aka kashe shi akan jininsa ana so aka tare shi za a kashe shi ya tsaya iya kalbinsa har aka fi kalbinsa aka kashe shi fa huwa shahidu wannan yayi shahidi wato yayi shahada ka gane ai aka neme shi bi an khala alaihi sa'ir wani ne kawo hari ya kawo masa hari fa qatalahu ya yaki ne kawo masa harin nan sannan fa kutila a karshe aka kashe shi to fa huwa shahidu shi ma shahidi ne ba a so ka zama lago ko ka tabbatar an fi karfin ka zaka mutu to ka dan yi kazar kazar to ka samu kwalalar shahada ko menene ko me za a yi kar ka tsaya kawai sakaka mutum kawai ya kashe ka kamar ya kashe fara ka dan yi wani kokarin ka ko cizo da ya guri yi mana ka dan yi wani kokari dai amma in ka tsaya haka ba za ka samu wannan fallalar ba saboda tuna da mini yace ya tsaya ne dan ya kare jininsa sannan aka kashe shi to yayi shahada ko ya tsaya dan ya kare dukiyarsa aka kashe shi wannan yayi shahada wa man kutila duna yanzu mun samu nawa can muna da bakwai a baya to yanzu ga wannan mun samu na takwas man kutila duna dalili duk wanda aka kashe shi akan jininsa wa huwa shahidun yayi shahada takwas kenan wa man kutila duna dini duk wanda aka kashe shi akan addini da aka ce yayi ridda ko a kashe shi ko aka ce ya zagi Allah ko a kashe shi ko ya faɗi bakar magana ga manzon Allah ko a kashe shi akan haka ya ci faɗa ko ya ci yiri da aka kashe shi to ko huwa shahidu wannan ya yi shahada ba gari ai bi an kuli ba minu irtida aka nemi ya yi ridda fa a ba ya ci fa kutila aka kashe shi to ko huwa shahidu mun samu nawa yanzu mun samu mutum tara wa man kutila duna ahlihi duk wanda aka kashe shi akan iyalinsa sawa'un yanki da nafaje kuma za su ɗauki matarsa ko ƴaƴansa yace bai yadda ba aka kashe shi ko kuma a'a an zo za a yi zina da matarsa ko da ƴarsa yace bai yadda ba aka kashe shi to huwa shahidu shi ma shahidi ne dan kalmar ahlu tana daukar mata da ƴaƴa duka inna ma yuridu llahu yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt kaga ahlul bayt akwai matan da Allah a ciki akwai me akwai ƴaƴa amma aka ce ahlul bayt akwai bambancin ahlul bayt da ahlul bayt in aka ce ahlul bayt to wannan zuriya ƴaƴa ne da ciki ahlul bayt ne bi ka gane ai amma aka ce ahlul bayt to mata ma sai shiga to nan ahal yake ba adi ba da matan da ƴaƴan duka
na'am
dalilin dayan su aka kashe shi da huwa shahidu shi ma yayi shahada duk abu mutun nawa to su ne shahidai waɗanda a dalilin mutuwa suka samu shahada amma malamai suna ƙara biyu wa man qara'a suratul malik kullu laylati wanda yake karanta suratul malik azza wa jalla a kowanne dare to shi ma an yi mutu zai samu falalar shahada wa man qara'a suratul ikhlas fi maradihi alladhi mata fi wanda ya karanta kullu wallahu ko kafa ɗaya ne a cikin jinyar da ya mutu a cikin ta shi ma zai samu falalar shahidi rawahu abu dauda wa tirmidhi to ai yanzu bamu gama ba ai babu da kare ba wa qala hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne hasani kuma ingantacce bi tirmidhi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ja'a rajulun wa limti yazo ila rasulillahi duwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a ra'aita ka bani labari in ja'a rajulun idan mutum yazo yurido akaza mali yana nufin ya kwace bin dukiya yaya zan yi qala mazalaka fala tu'ihu malaka kakkar ka bashi dukiyarka anan fa ko ya fi kalbinka ba ko ya nuna ma makami ka bani ko na kashe ka to mazalaka kakka bashi an ce anan gani an yi wani ɓarawa wai in yazo nan yake kamawa eh me ba to nasa da Allah wadan tarihi guda da mutum ba shi ba anan arewa da kuka dan wajen gidan nan naku akai arewa wajen gidan yan sandan nan an ce wa qalawa akai wani kasul bin hi in yazo kawai Allah ka fa zaka zai kama in ya ruke karfi ne da zuwa akai kwacewa ba yace kawo ta abu da ke alfifin ka to na ka zalo ka ba shi akwai hudu da ba a faɗa man da shi an yi shi a garin nan to irin wannan idan ya kare ka ko zai kashe ka manzo Allah ya ce fala tu'ihi malika kar ka bashi fala tu'ihi malaka kar ka bashi kudin ka qala sai mai tambaya ce a ra'aita to ka bani labari to don sa hannu ba na sha to kare da ruwa ne to don sa hannu ba na sha ya yi suna a garin nan kato ne an ce mai karfi qala sai mai tambaya yace a ra'aita ya rasulullah ka bani labari in qatalni to idan ya yake ni fa idan yake da bashi kudin na hana shi idan ya fito da makami ya yake ni fa qala yace qatilu ka yake shi kai ma qala yace a ra'aita ka bani labari to in qatalni in ya kashe ni fa qala mazala yace fa anta shahidu kai shahidi ashe a dukiyar ma ba a so ka sallama ka mi kauya ka ba wato ka yake shi kai ma koda ya fi kalburka in ya kashe ka to ka zama shahidi ka samu falalar shahada qala bai tabbaya yace to a ra'aita ka bani labari ya rasulullah in qataltuhu to in ni na kashe shi ba qala yace huwa tinnar shi dan wutan domin shi ba haƙƙin da yazo ne ma ba kai ko haƙƙin ka kake kare in ya kashe ka kai kai shahada in kai ka kashe shi to shi ya ta huta saboda ya mutu ne shi da ma tsoron da yake shi kar ya kashe mutum a ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima ka ga abin yana da girma shi da ma wannan yake tsoro to da yanzu ka ga in ka kashe shi ko aka duke ka ne ai da gangan ne ba da kuskure ka daba masa makami ba ba da kuskure ka harbe shi ba da niyya kuma ka san makamin zai yi kisa to amma in akan dukiyar ka kashe shi ka kashe banza kuma ya tafi ta ba za ka biya diya ba ba za ka yi kafara ba bal ka samu lada ma saboda ka rage bugun ji rawahu muslim wa da hadisi ma bu muslim ne ya rawaice shi yanzu mutum nawa kuka samu a wannan shi ma ai duna mali ne yawwa sha biyu dai gaba daya hadisi ne babu nawawi ya kawo eh al-harqatu an-nar wannan muwatta ce ta kawo shi yau hadisi kuma tani abin nan shi imamu nawai annan bai kawo ba ko da wuta ta kona nan dai yana ciki shi ne da masha sha uku to na sha uku ba la ruwa wannan ne kuma mana mutumin da ya zazzaki duk imam mali ya kawo ta cikin muwatta su goma sha hudu su ne shahidai in kala da shahidul ma'araka shahidin da ya shahada a filin yaki in ka cire shi wanda take yin shahada ta gida to su goma sha uku duka imam mali ya kawo su a muwatta mali wannan babi anan ya kai babu fadlin itiki wannan babi ne da zai bayanin falalan ɗan tabawa qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ya ce falam tahamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakura aqabatin kazan duk aya ake sawa amma kuma sunan suna bambanta falaqata hamal aqaba me yasa musulmi ba zai aikata ayyuka masu wahala ba kalmar ikita hama asali al-ikita hama shine kamar ka afkawa abu kai kalluwa misali ka fada ruwa sai a ce ikita hama tilmani ko kai tsalle ka haula garu sai a ce ikita hama alal jidal ina fata an gane ma'ana yace ikita hama da kala wa tajawada bi shiddati ya shiga guri ko ya tsallaka guri da ƙarfi ja'al al-a'mal as-salihata Allah ya sani ayyuka kyawawa na addini aqaba a matsayin abubuwa masu wahalar aikatawa wa amala ya sani aikata su kuma ikita hama bima fi min mujahadatin nafs saboda waɗannan abubuwan da za a fata sai kaya ki zuciyar ka kuma za ka yi aikata su abubuwa ne masu wahala al-aqaba kuma asali gudun da yake da tun yake da wahalar Allah kawo ba mun san jabatul aqaba ba ai asalin da jabatul ulya ce a can kololuwar duki take akwai jumlatul sufla akwai jumlatul wusta akwai jabratul sufla akwai jamratul wusta akwai jamratul ulya ulya madaukaki a kaga a can sun take kuma ita ce jamratul aqaba ita ulya ita ce aqaba to malar aqaba dukkan wani abu mai wahala ana ta masa al aqaba amma asali dutse mai tudu da yake da wuyan tsallakawa to Allah yana kinaya ne ga ayyukan addini wanda suke da muhimmanci a wajen mutum me yasa mutum ba zai aikata ayyuka masu muhimmanci ko masu daraja ba wa ma adraka ya rasulullahi me ya sanar da kai mal aqabatu me ce ke aqaba ayyuka masu muhimmanci to sai ce fakku raqabati warware wuyayi daga bauta shine mahallin shahidi muna magana fadlin ikita ɗan tabawa da ka mallake shi da dukiyarka ta halal kuma lalata ka ce ka ɗanta shi wannan ba karamin falala ba ne ba kowace laifi za ta yi aikata wannan sai aka biyo baya auɗi da agun fi yau yuri masgabaci ko ciyar da abinci a cikin yini ma'abocin yunwa kamar zamanin yanzu kwanan shinkafa dubu wanda mun samu sadaka ne da ajiyar duka masu farashi muna yi amma da mun zama da 100 da 200 to kaga abinci yana tsada to a irin wannan lokaci yana da wahala ka siyo ɗan marafanka na shinkafa ka dafa almajiri ya yi bara kaɗan tsakura masa yana da wahala to ka daure shi ne aqaba ɗin yanzu ina za ka gaba wa ka mallake shi har ka ƴanta shi yanzu ciyarwar ita ce damar mu mun ba mu da ikon ƴanta bawa a yanzu amma muna da ikon ta'amul fi yawmin zai masgabati shi yanda ka samu ko yaya ne ka ɗan yage ka ba wa mabukaci wai ba sai kana da shi da yawa a gida ka auno tsaba ka bayar ba wanda ka dafa a cikin yanka musamman a irin wannan wata mai albarka wata ramadan ka taimaka wa wanda ka san ba yi da shi ko da roba ɗaya ne aiki ne mai wahala ba kowa yake iyawa ba sai wanda ya yaki zuciyarsa ya fi karfin zuciyarsa shine Allah ke auda amul fi yawmin bi masgabati ciyarwar gawa yatiman ga maraya zage makaraba ma'abocin kusanci gare ka wani abocinka ko dan uwanka na jini ya mutu ya bar maraya to kai kokari ka ce da shi abinci au miskinan ko miskini za masarabatin ma'abocin turbaya masaraba daga turagu ne saboda kalancin abun duniya ya zama ma'abocin kusanci ga kasa shimfidansa ba ta da kauri tsakaninsa da kasa babu nisa abun zamansa ba na kirki ba ne keso ne tsakaninsa da kasa din ba wani shafaki ba wani tudun katifa ko wani gado ko nono da yake hayewa tsakaninsa da kasa din akwai alaka ta kusanci shine miskinan za masaraba to waɗannan ayyuka ne masu wahala a rai amma kuma suna da falalan gaske falala mai yawa a wajen Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ni bai kawo ni ba duka za ku akwai ni to na mu je zama ko kala ne qala li rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun man ataka raqabata muslimatan duk wanda ya tsanta wuya ya musulma kar ka ji an kawo ta utani kai kai kun sai baiwa mace kadai a'a wuyan ne yake da sunan mata a larabci raqabatu din akwai ta utani yawa kuma kinaya ne na tsanta bawa saboda asali bawa in aka kai shi kasuwa ana daura masa igiya ne a wuya kamar da ake daura wa rago ko akuya a ja shi a kai kasuwa a sayar to in ka zo ka tare ka biya kudin bawa kaga kana da iko da zaka za a duka warware igiyan nan a wuyan bawa ka ta yi tafiyar ka shi da kinaya kinaya ta yanta bawa a ta tsara kabatar ya yanta wuyaye daga bauta wuyaye kuma musulmata wata take musulma to duk wanda yayi wannan a ta Allahu bi kulli udhun na udhun min Allahu Allah a taka zai yanta uduwan gaba ɗaya minu ta wanda ya yanta bawa da kullu udun da dukkan gaba ɗaya min ha na wannan raqabatan din da ya yanta idan ka yanta bawa ba mutun da sukutun ba to yanzu kunnansa da ka yanta kunnanka daga minan nari daga shiga wuta hannunsa da ka yanta hannunka daga shiga wuta idansa da ka yanta idanka daga shiga wuta kafarka da ka yanta cikinka kai manzo Allah ya hatta farjahu li farji har tsiraicinsa da tsiraicin wanda ya yanta duka ya yantu daga bawan hatta farjahu har farjin bawan da ka yanta ka yanta naka farjin daga shiga wuta kaga karshen dai gabobi kenan to shi yasa ake so idan zaka yanta bawa zaka zance maka ka yanta mai lafiya in ka yanta makahu to baka yanta idanuwanka daga shiga wuta ba in ka yanta mai hannu daya to baka yanta daya hannunka daga wuta ba in ka yanta mai kafa daya ka in ka yanta kulma to baka yanta jinka daga shiga wuta ba ka gane in ka yanta kuturu to baka yanta yatsunka daga wuta ba saboda kullu udwi ko a ataka Allahu bi kulli udwin lina udwa min Allah yana yanta kowace gaba ta wannan da ya yanta bi kulli udu da ko ta gaba min hata wuyan da ya yanta minan nari daga wuta hatta farjahu bi farji har farjin sa ya yanta shi bi farji da farjin bawon da ya yanta muttafaqun alai kaga akwai falala mai yawa ake ka yanta kanka daga wuta tun a duniya wa an abi zari radiyallahu anhu qala qultu na tabbai manzala nake ya rasulullahi ayyul a'mali afdalu wadanne ayyuka ne mafi falala hadisin da kuka karanta a baya qala ya al-imanu billahi yin imani da Allah wa jihadu fi sabilillahi da yin jihadi fi sabilillahi qala abu zar yace qultu sai nace ayyu liqabi afdal to wanne wuyaye ne mafi falala ar-riqabu jami'an ar-raqabatu ka gane yayi inna masadaqatu lil fuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب جاء jami'an rahabut to wadanne wiyaye ne na bayi idan na yan kasu akubalu mafi halala kala sai mun zalace amfusuha inda ahli mafi darajar ta a wajen masu ita wanda ya fitsa da kaga ba kulma ba kuturu ba makawo ba gudu kyakkyawan bawa mai tsada wanda ya fi kowanne daraja a wajen masu shi ka je ka ce shi kake so a kayar ma kuma ba ta tashi sai da shi ba ka san sai abin da suka shata ma kuma a haka ka sa kudi ka sayo shi kuma ka ce ka yanta shi to wannan ya fi kowanne falala a cikin bayin da ka yanta amfasuha inda ahli mafi darajarta a wajen masu fita wa aksaruha kuma nan mafi yawan ta kudi wanda ya fi tsada a wajen shi ne wanda ya fi kudi ba kar ka je ka sayo gurgu ko makaho ka ce za ka yanka kamar yadda masu yin layya za su kiwata katon rago kuma su kai shi kasuwa kuma su sayo karami to kaga wannan ba su nemi lada mai yawa ba in ma har wanda suka yi wani ya cika sharuɗan layya don wani zai sayo lamarin kaddamani wanda ba a yin layya ne alhali kuma ya kiwata kyakkyawa to a cikin bayin ma ka zaɓi mafi daraja ka yanta shi ne mafi lada a cikin bayin da ka yanta wannan hadisi muttafaqun alayhi babu fadlin ihsan ila al-mamluki babu ne da zai bayanin falalar kyautatawa zuwa ga bawa abin mallaka bawan da ka mallake shi ya zama bawan ka mallakar ka to addinin musulunci yana fa'aitarwa ka kyautata masa akwai falala mai yawa da kyautatawa ila al-mamluki zuwa ga bawa abin mallaka qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhul qurba wal yatama wal masakin wal jar dhul qurba wal jar dhul qurbi wa sahibi al-jar wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum Allah ce wa'budu Allaha ku bauta wa Allah shi kadai wa la tushriku bihi shay'a kal ku tarayya da shi da komai wajen bauta wa bil walidayni ihsana akwai kaddara ahsin akwai kaddara fi'li amri ai wa ahsinu lil walidayni ihsana ku kyautata wa iyaye ihsana kyautatawa ku yi da'a gare su in kalbun su ya kare ku tallafa musu in suna da bukata ku biya musu bukata in sun umarce ku da abin da bai saba wa Allah ba ku umarnin su abin da kuka san ba sa so ko a bayi da su kiyaye kar ku aikata ko sun yi wa fati sun bar duniya kar ku yi abin da kuka san in suna rayuwa ba sa so duka yana cikin kyautata wa iyaye yake wa bidul qurba ai wa asiru bidul qurba shi ma wa ulada bin ala qaddara fi li amri ku kyautata wa ma'abocin kusanci da dai dan uwanka na jini Allah yake ka kyautata masa wal yatama da marayu da iyayen suka zama suna kanana ku kyautata musu wal masakin da miskinai mabukata ku kyautata musu wal jari dhul qurba da makoci ma'abocin kusanci ya hada hakki biyu can an ce wa dhul qurba ko a wani gari yake yana da hakki ka kyautata mu musamman a zamanin tarazzufat din nan in ka sai al'an bukatu ka sai da Allah turo a kawo a dan turo maka na ce fa ne wajibi da umarni ne daga Allah in kuma kuna kusa ga katangar ka ga taka ko an raba muku gado kun ja katanga a tsakani ga gidanka da nasa to yana da hakki biyu ga haƙƙin karaba da haƙƙin jiwari lahu haƙƙul karaba akwai hadisi da yazo manzo Allah yace makota iri uku ne aljaru falas makota din guda uku jaru lahu salasatu huquqi wa jaru lahu haqqani wa jaru lahu haqqun wahid makota iri uku ne manzo ya ce akwai makoci da yake da haƙƙi uku a kanka akwai makoci da yake da haƙƙi biyu a kanka akwai makoci da yake da haƙƙi ɗaya a kanka yace makocin da yake da haƙƙi uku a kanka shine dan uwanka ne makocin ka ne kuma musulmi ne lahu haqqul jiwari yana da haƙƙin makotaka wa haqqul qaraba da haƙƙin dangantaka wa haqqul islami da haƙƙin dangantaka yana da haƙƙi uku kowanne kuma wajibin ka ne ka sauke wannan haƙƙi in ba yi da abinci ka ba shi abinci in kana da shi kar ka yadda ya kwana da yunwa kai ka kwana da koshi yana dan uwanka makocinka musulmi sai yake wa amma alladhina hu haqani amma wanda yake da haƙi biyu faljarul muslimu alajnabi makocinka ne musulmi ne amma ba rede ba ka da mutunta da shi kaji yana da haƙƙin makotaka da haƙƙin yace wa amma alladhina hu haqqun wahidun amma wanda yake da haƙi daya fajarukal kafir makocinka kafiri da ku haƙƙul jiwari yana da haƙƙin makotaka bai da haƙƙin jini ba dan uwanka bane bai da haƙƙin musulunci shi ba musulmi bane amma fa yana da haƙƙin nan na makotaka in yana da bukata ka taimaka masa ka kyautata masa dan yana kafiri kar ka cutar da shi in dai makocinka ne to shine nan aka gaya mana mai haƙƙi biyu waljari bil qurba da makoci ma'abocin kusanci na jini waljari dunubi da makoci bare ajnabi kenan inda wasu malaman tafsiri wasu na fassara shi da aljari dunubi makoci wanda yake bare wasu kuma suna fassara shi da abokin tafiya duka malaman tafsiri sun kawo hanya ce ta hada ka tafiya ne ga haƙaƙalinka ga nasa aljunubi din haƙaƙali ga haƙaƙalinka ga nasa musamman ma za mu nazu tafiyar mota ta haƙa kuna zaune a mota to yana da haƙƙin kanka na wannan da kotarka ta tafiya da ta haƙa wa sahibi bil jandi da ma'aboki bil jandi ga haƙaƙali shi kuma sun fassara ta da mata nace as-sahibu bil jandi ga haƙaƙalinka ga nasa a shugudar kwanciya ga haƙaƙalinka ga nasa a zaune saboda haka ita ma ka kyautata mata mubnin sabili da kan tafanci shine matafiyi wanda gudurinsa ya kare ko ya zo ya sauka ba kunta a wajenka to yana da haƙƙi ka kyautata mata to mahallu shahid shine wa ma malakat aymanukum da abin da damacin ku ta mallaka shine bai duka akwai fi'ilin wa ahsin ku kyautata wa abin da damacin ku na wato ta mallaka tunda ake ku kyautata kar ku halaka su ke kar ku dora musu aikin da ya fi karfin su kamar da zamu ji wannan a cikin hadisai masu zuwa wa anil ma'rur ibn suwaid arwato daga wani babban tabi'i ma'rur ibn suwaid qala yace ra'aytu aba zarr naga abu zarr min jifari radiyallahu anhu wa alayhi hurdatu yana sanye da kayan ado wa ala gulami mithluha a jikin bawan sa ma akwai misalin irin wannan kayan ado yayi anko shi da bawan kaya mai tsada ya dinka musu shi da bawan kuma suka fito suna jirantawa kamar aboki da aboki kuma kowa ya san bawan sa shi ma wannan ma'ruf ibn suwaid yayi mamaki fa sa'altu sai ya tambaye shi an zalika gaba da wannan mutane ba sa daidai da tufafin su da tufafin bayin su kai kai wa bawan ka tufa irin naka me ne dalili fa zakara sai ya ambata mana annahu dalilin da yasa kaga ina wannan yace annahu cewa shi Abu Zar sabba rajulan ya taba zagin wani mutum da sabani ya shiga tsakanin su da shi ala ahadi rasulullahi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ayyarahu sai Abu Zar ya zage shi ya aibunta shi bi ummihi da gyatin masa yace kai banza dan gidan baiwa irin ana zage zage ana faɗa ba zage ba gaggani yace me za ka ga mun kai da baiwa ce ta haife ka kaga ya aibunta shi bi ummihi da gyatin masa to manzo Allah kuma ya ji fa qala an-nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innaka ibnu fika jahiliya ka duba Abu Zar matsayin sabon manzo Allah amma saboda ya keta wata alfarma ya zagi mutum da nasabarsa saboda baiwa ce ta haife shi Abu Zar na fa shine manzo Allah yace ma azallat al-khadara wa la aqallat al-gabara mithla Abu Zar al-khadara ne kore kore take sama ma azallat ba ta yi wa wani mutum rufa a duniya ba wa la aqallat al-gabara ne kore kore take kasa ba ta dauki wani mutum a duniya ba jisu da Abu Zar kamar Abu Zar kuma a lokacin manzo Allah fa yana shi ba saboda ta zo da rufa kasan ta dauke shi ko dai ya faɗa wannan ala babu tawadu'i ko kuma ya faɗa abu sa babu nan in ana dara fit da uwa ake yawa in banda manzon Allah yace a wannan zamanin kasa ba ta dauki mutum da darajar Abu Zarrin ba sama ba ta yiwa wani mutum da fa kamar Abu Zarrin ba amma gashi anan saboda ya ce da wata alfarma manzon Allah yace innaka imrun fika jahiliyatu kai wani mutum ne wanda har yanzu akwai sauran jahiliya a tare da an musulunta manzo Allah yana raye a gaban sa ka dinga aibunta wani akan jatumar sa ai addini shi ne komai mutumin da ya zama musulmi sahabun manzo Allah ai Allah ke tuwa ta kaddara kai ka kaddara ma cikin shege aka aife shi ka kaddara akan cikin shege aka aife shi kuma ya musulunta a zamanin manzo Allah ya zama sahabun manzo Allah ya fi ƴaƴa dubu na sunna ne saboda me sahabun manzon Allah ya tsallake duk wata kankara duk wata gada ta kaskanci ko walakanci ya tsallaka saboda haka manzon Allah yake masa kai mutum ne wanda har yanzu akwai kurkushin jahiliya fika a cikin ka yace hum ikwanukum bayin nan fa da kuke zagin wani dan sun haife shi hum din da mire yana komawa ga bayin bayin nan fa ikwanukum ɗan uwanku ne ɗan adam farko tukun ba fa dabbobi ba ne sannan ɗan uwanku ne a cikin addini din da Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi ddin ai ɗan uwanku ne a cikin addini ko wa khawalukum kuma hadimanku ne Allah ya sanya su a ƙarƙashinku suna muku hidima yace yawa ja'alahum Allahu ta'ala aidiku hadiman ku ne Allah ya sanya su a karkashin ikon aidi an ana nufin iko Allah ya sanya su ta aidiku a karkashin hannayen ku amma hannu na ma'ana kamar tabaraka allazi bi yadihi al-mulk albarka ta tabbata ga Allah wanda iko yake hannu sa yadi hidin nan ana nufin iko mulki yake hannun ikon sa Allah ya sanya su a ƙarƙashin ikon ku. Fa man kana aku ta ta yadi duk mutumin da ɗan uwansa musulmi ɗan adam ya kasance a ƙarƙashin ikon sa ya zama ya mallake shi ta hanyar bauta to kullu imhu mimma ya akulu lalle ne ya dinga ciyar da shi daga irin abincin da yake ci kar ya bambanta abincinsa da abincin bawan ina fata an gane wani lulluji su ne mayar gosu kuma lalle ya dinga tufatar da shi da irin tufan da yake daura wannan shi ne muhallin shahin ke wala tukallifuhum ma yajibuhum kar ku dora musu aikin da zai fi karfin su ya rinjaye su duk abin da zai gallabe su na aikin wahala to kar ku dora musu abin da ai kuma yan adam ne sun san abin da za su iya sun san wanda ba za su iya ba kar ku dora musu aikin da ba za su iya ba fa'in kallaftumuhu in har kun kallafa musu kun dora musu aiki ne wahala wanda kun san su kadai ba za su iya ba to fa'inuhum alayhi ku taimaka musu alayhi akan wannan aiki kamar buhun hatsi ne kada ya dora ma a bayan jaki kuma kaga ya kama ba zai iya ba to wajibi ka kama kai da shi ku dora wa jakin wannan misali ne ko wani aiki na kwabar kasa ka sa shi ko wani ɗaukan wani abu mai nauyi kuma abin yana ko zai ɗauka da abin zai wahalar da shi to ka kama masa kai da shi ku yi wannan aiki wannan umarni ne daga manzon Allah to tun daga nan Abu Zarri ya shiga taitayin sa saboda ya ce wani lujisu ne bayan ba saboda haka ne ya ce masa tufafi irin nasa in zai yi tufafi ko zai dinka tare da bawan abincin da aka dafa a gidansa shi bawan sa zai ci yana bin wannan ka'ida da manzo Allah ya karantar da shi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne ittifaqi gane shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu a rawaita daga abu hurairah Allah ya kala masa yadda anin nabi shi kuma ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah ya ce idza ata ahadukum khadimuhu bi da'amihi idza ya'inda ata ahadukum khadimuhu hadumin dayan ku yazo masa bi da'amihi da abincinsa bawanka ko kuku da yake dafa ma abinci wanda ba matarka da ka amince mata 100% ba idan ya daho abinci ya kawo maka ko ka aike shi ya biyo ma abinci fa'in labu jinisu ma'ahu idan ɗayan kudin nan bai zo nan da ba wannan tare da shi sun ci tuwon nan ba to fali na wilhu da kuma ta je ka masa noma daya au lukuma ta yi ko noma biyu ka gane ai in kana jin nauyi ko kana ga kaskanci ne ka ci to tare da ba to in ya so ya kawo ka ta yi noma daya ko noma biyu ka ga dai abin da kake yi yanzu kun san zakaci ko wato ana jifa tsuntsuri da dutse daya da farko an sauke ba girman kai kai da ka wuce ka ci to tare da bawa ba ina wata ina girma yake ko kuma kai da baka wuce sai bawa ya yi noma ɗaya ko biyu ya rage sannan ka ci ba ina girma yake a gefe guda kuma za ka samu aminci ba zai samu guba ya kashe ka ba in ya sa guba ma da shi za a ci ya sani ko in ya sa guba shi zai fara ci ka ga a nan an je mu tsuntsu biyu da dutse ɗaya kamar yadda a ƙarshe manzo Allah zai yi ishara ga wannan au uku latan au uku latayni wannan au zai shakku min arrawu lukumatan au lukumatayni daidai ka da uku latan ci ɗaya zoma ɗaya kenan au uku latayni ko ci biyu ka bashi yin ci ɗaya ko biyu fa innahu domin yin hakan waliya iladahu ya jibinta masa magantar wannan abincin al'ilaju ba magani ba ma'ana ya jibinta masa kiyaye wannan abincin ba zai yi algushi a ciki ba ba zai sa masa guba ba saboda in ya sa shi ma ya san ta shafi shi amma kai kada kake ci ba ka aike shi ya zai ma kaza ka zo ka shige taki ka bar mar kasu zuwa to wata nan zai sa ma dashi a ciki eh to ai ido ba mudu bane ya san ci ba kai ka san guba kuwa ana sa ka ci abinci za ka dole ne ai ko alama ne ana sawa alama za ka ga ya yi kore shan to in gaurewa ya yi ya zama ai launin abincin ne haka to shi ma inda zai ci a kwai ya isa ya zuba a wani gefe ba tare da wani gefe ba in kuwa ya haka to za a gane za a ga launin ya bambanta saboda haka wani hadisin yana magantar abu biyu yana sassake girman kai kuma yana kare mutum daga cin guba ga wanda ya mallaki hadimi ko ku wannan hadisi rawahu al-bukhari al-ukulatu din nan bi dhamm al-hamzati ana karanta shi da duku ana al-hamza ukula zawata yukulin kamti ukulin hi al-luquma ina ce loma luquma ma loma ka san larabci na za ka san luquma suka ce loma luquma loma babu fadlil mamluki alladhi yu'ti haqq Allah ta'ala wa haqq mawali wannan babi ne da yake bayanin falalar bawon da yake ba da haƙƙin Allah ta'ala wa haqq mawali da haƙƙin iyayen jikinsa da suka mallake shi ma'ana yana yin fallasa akan lokaci aikin bauta na wanda ya mallake shi bai hana shi bautar Allah ba sannan a gefe guda kuma bautar Allah ba hana shi da sauke nauyin haƙƙi na mamallakinsa ba yana ba da haƙƙin Allah ta'ala yana ba da haƙƙin waɗanda suka mallake shi Ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda shi bawa idza nasaha li sayyidi idan yayi nasiha shi da idan yayi da'a ga ubangiji ga dai mallake shi ma'anan nasiha anan da wallahi hadisi da mulala ce addinu an-nasiha shi addini an-nasiha da'a ne shi ne ma'anan nasiha qulna liman ya rasulullah muka ce to nasiha ga waye ya ma'aikin Allah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi ko wa li aibatul muslimina wa ammatihi to in aka ce nasiha lillahi shi ne kai da'a ga Allah abin da yake kai kai abin da yake ka bari to kai wa Allah nasiha wa li rasuli nasiha ga manzo shi ne shi ma kai da'a wa ma ata kumu rasulu ka kuzu wa ma nahakum an fantahu idan ka ambaka wannan alawata kai wa manzo Allah nasiha wa li aimatul muslimina nasiha ga jagororin musulmi shi ne kai da'a ga umarnin da suka maka wanda bai saba wa Allah ba abinda suka halaka ka bari to kai musu nasiha wa ammatihim sunan shine irin samun nasiha da muka sani a Hausa kai wa talakawa nasiha kaga suna abinda da zaka baka gaya masa wannan bakin ka bari ni kaga abinda zai amfane ka masa nasiha ka aika shine nasiha ga talaka amma sauran gaba daya da'a ake nufi to manzo Allah ya ce innal abda shi bawa idza nasaha bi sayyidi idan yayi da'a ga ubangijinsa da ya mallake shi wa ahsana ibadatan lahi kuma aika ya kyautata ibadar Allah da ya wajibta masa to fa lahu ajruhu marratayn yana da ladan sa guda biyu ladan da zai samu ya fi ladan intacce domin shi intacce bautar Allah kawai yayi bai hidimta wa wani da ya mallake shi shi ko wani yana da ladan marratayn guda biyu ladan da'a da yawa wanda ya mallake shi da ladan bautar da yawa ubangijinsa da ya halicce shi muttafaqun alayhi kaga anan kamar har ya fi da sai ba falala saboda yana da ladan sa marrashin to Allah ya buhura rasul radiyallahu anhu kala kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bil abdi lil mamluki lil musrihi ajrani ajrani lada guda biyu ya tabbata lil abdi gabawa al mamluki abun mallaka al muslihi wanda yake kyautatawa tsakanin da ubangijinsa yake kyautatawa tsakanin da wanda ya mallake shi ma'ana yana bada haƙƙin Allah cikakke yana bada haƙƙin wanda ya mallake shi cikakke wallazi nafsu ajihu rata bi yadihi manzo Allah yana ga abu wanda yace na rantse da ubangiji da ran wanda na rantse da ran Abu Hurairah wanda ran Abu Hurairah bi yadihi yake hannun ikon sa shine Allah law zal jihadu fi sabilillah ba dan fita jihadi fi sabilillah ba da falalar da take cikin jihadi wal hajj ba dan zuwa aikin hajji ba da falalar da take cikin hajji wa duru ummi da yin da'a ga mahaifiyata da ahababtu to da na so an amuta na mutu ana mamluku ina bawa abun mallaka ka gane ai wannan indiraji ne a cikin hadisi bil abdul mamluki al-musili ajrani shi da fadin manzon Allah shi Abu Hurairah shi ne ce wallahi nafsu Abu Hurairah ta yi wannan magana Abu Hurairah ce eh mutum bai lura ba bai bambancewa ba domin manzon Allah ya kawo maganar dubu ummi shi ko lokacin da ta masa ai ba ta rai shi da tun yana ɗari kala shida a duniya ga ta masa sai wafati to an samu indiraji ne a cikin hadisi to amma malaman hadisi sune suke iya tantancewa jumla ta farko shine maganar manzon Allah da yake kalan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil abdi mamluki lil dunya ajrani bawa abun mallaka wanda yake kyautatawa tsakanin sa da Allah da tsakanin sa da mamallakin sa ajraniya da lada guda biyu ne shi daga manzon Allah to jin wannan ne da falalar wannan Abu Hurairah yace wallahi lamtu Abu Hurairah yace yadi na lantse da ubangijin da ran Abu Hurairah yake hannunsa kaga maganar sa ya ce wallahi lamtu Muhammadin yadi ba na lantse da wanda ran Abu Hurairah yake hannunsa daulan jihadu ba domin jihadi fi sabilillahi ba wanda kaga shi jihadi baya wajaba akan bayi ko dawa amma sa izini ya ja yi haji to fa farin nan to ba dan ni entacce ne wanda haji ya wajaba akai na ba to daular jihadu kai ba domin jihadi fi sabilillahi ba wanda baya wajaba akan bayi bawa kuma bai sai ya fita jihadi ba sai da izinin wanda ya mallake shi to ni ko ina sha'awar falalan jihadi wal hajj ba dan aikin hajji ba wanda shi ma baya wajaba akan bayi sai da izinin mamallakansa kuma ko ya je yayi da izinin nasu to sai ya mata farilla ba ni ko ina so da sauke hajjin farilla wa biru ummi ba dan biyayya da ta'a da kyautatawa mahaifiyata da nake ba ba ta da wani sayi ni ne nake daukar nauyi nake kyautata mata to ba dan waɗannan abubuwa guda uku ba la hababtu wallahi da na so an abuta da mutu wa ala mamluku kina bawa abu mallaka dai Abu Hurairah saboda waccan falala ta lil abdi mamluki mutlihi ajrani ba wanda kuma zai samu wannan sai bawa abu mallaka to amma shi yana so ya je yayin jihadi ko yaushe yana so ya je aikin haji yana so ya dinga kula da mahaifiyarsa wannan hadisi muttafaqun alayhi wa ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbihi bawa abun mallaka wanda yake kyauta da bautar ubangijinsa yake salla akan lokaci da kushu'i da huzuri da cikakken ruku da sujada wa yu'addi ila sayyidihi alladhi alayhi min al-haqq kuma yana bayarwa ga ubangijinsa ko ubangidansa wanda ya mallake shi alladhi alayhi min al-haqq yana bayar da abin da yake kansa na haƙƙi na hidimta wa wannan da ya mallake shi wata'atu da yin ta'a ga wanda ya mallake shi wanda siyatu da yin nasiha dai shi ne biyayya lahu gare shi to wanda siyatu yana bada yana nasiha gare shi lahu ajran yana da ladabi ladan bautar da ya ta ubangijinsa da ladan hidimtawa wanda ya mallake shi rawahu al-bukhari wa anhu da daga abu musa al-ash'ari qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu mutum uku lahum ajran ana ba su ladan aikin su hasu duk abin da wani ya aikata aka ba shi lada in su suka yi to za a dinka musu irin wannan lada mutum na farko rajulun min ahli alkitabi mutum ne daga cikin yahudu da nasara ahli alkitabi amana bi nabihi yayi imani da annabin sa Musa ko annabin sa Isa in yahudu ne annabin sa Musa in nasara ne annabin sa Isa ya ba da gaskiya da shi sannan a ƙarshe wa amana bi muhammadin ya zo yin musulunta ya karɓi addinin musulunci ya yi imani da annabin muhammadu to za a ba su ne Allah ya ta ulaika yutawna ajrahum marratin waɗannan ana ba su ladan addinin su hasu addinin su da suka yi na yahudanci ko nasaranci ladan ta yana nan kuma addinin su da suka yi ibada da suka yi a musulunci shi ma yana amma wanda bai musulunta ba to faqad habila abaduhu wa huwa bil ajrati min al kafirin in baka yi wani da annabi muhammadu ba to abinda kai a baya dai ya rushe ko kai addinin yahudancin daidai ko kai nasarancin daidai to yanzu yayi iskiya duk da a aiko annabi muhammadu dole ka zo ka yi imani da shi in kana son ka samu lada guda biyu kamar yin su Salman al-Farisi da Abdullahi ibn Salami ka ga su ne addinai guda biyu to suna da ladan addinin su guda biyu wal abdul mamluku mutum ne da ake ba shi ladansa guda biyu bawa abun mallaka idza adda haqqan lahu in ya bayar da haƙƙin Allah da ya dora masa sallah da azumi da zakka wa haqqa mawali da haƙƙin iyayen gidansa da suka mallake shi shi ma za a ba shi ladan bauta guda biyu ladan bautar Allah da ladan hidimtawa mamallakansa wa rajulun da mutum na uku kala lahu a matan yana da kuyanga fa addabaha ya ladabtar da ita tarbiya kenan ta musulunci tarbiya islamiyya fa ahsanat adiba ai kyauta da ladabtar da ita kamar a zamanin yanzu baiwa ce ya mallaka karama sai ya sa ta a private school wanda ba kowa ne ba yake ya sa ɗansa makarantar da yayin suke zuwa ita take zuwa yana ba ta abinci yadda yake ba wa ƴaƴansa ya tarbiyyantar da ita ya lokacin ita kamar yake tarbiyyantar da ƴaƴansa wa allama ya ilmantar da ita ka ji magana fa hasana ta alima ya cuta da ilmantar da ita bai walakanta ta ya gwata jahila dan tana baiwa ba kuma a ta kasa nan da ta zama mace cikakkiya mai hankali mai ilimi mai ladabi kuma a ta kasa nan sai ɗan kata fa ta zawwaje ha kuma ya biya sadaki ya aure to fa da hu a jarani yana da ladabi ba za a ce wancan dukkan sa yayi wa talafaki ba ashe da ma yana so ya aure ta ne ya tarbiyyantar da ita ya ilmantar da ita ya kyautata ilmantar da ita dan ya aure ta ne ya ilka ta ba ruwan Allah da wannan ba dai kai ba kuma ka aure ka to Allah zai baka ladabi ko ma da waccan niyyar ya sayo baiwa karama kyakkyawa alal misali ya tarbiyyantar da ita ya ilmantar da ita ilimi na addini da ta girma ta balaga ya ƴanta ta kuma ya biya sadaki ya aure ta to Allah zai bashi ladabi ka san me dalili ai zai iya yin sadaka da ya ita tunda bai wasace kuma zai iya balinta bai ilmantar da ita ba bai wasace ba ta da wannan haƙƙin akan amma ya ilmantar da ita kuma ya yanta ta bai yi sadaka da ita ba ya biya sadaki ya aure ta saboda ne ya kyautata zuriyarsa da zai haifa da ita wani ba zai kalli ayyuka da sai masa ƴaƴan bai amma in sadaka yayi da ita duk da ƴaƴa da za su haifa da ita ba bayi bane ƴaƴansa ne ba bayi bane amma za a yi musu gori a cikin ƴaƴan bai to yanzu ƴaƴan ta ta ya biya sadaki ya aure ta kaga ƴaƴan da suka haifa da ƴantacciya suka haifa ba bayi saboda haka falahu ajran za a ba shi lada guda muttafaqun alai alhamdulillah lokacin ya cika har ya gode abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan sa to da lokacin ya ce akwai dan uwan mu da Allah ya masa lissa ya ce umma dan gidan auki ja ku take auren alai mamman na marafa uwan mu na super market din alheri super market sai uwar gidansa uwar manyan ƴaƴansa Allah ya masa wafati da kubai nan na yau to ana sanar da ƴan uwa za a yi jana'izar ta ƙarfi 2:30 bayan sallah azhar a kofar gidan mutum ta shine Aliyu mamman na marakon gari ga wanda Allah ya ba shi kwan halarta kuma ka mu yi addu'a mu karanta masa Fatiha kaba daya kullu huwa sha daya salatul fatiha sai mu Allah ya kai daki gare ta Allah ya gafarta masa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhina anamta alayhim اللهم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على akwai wata mai da aka aika mana kada su kai har sai shehu Gustuma ita ma Allah ya mata rasuwa ita ma mun haka cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske kabarin su Allah ya karbi bakuncin su Allah ya jabe musu kurakuran su Allah ya sa su cikin wanda yake ƴantawa a cikin wannan wata na Ramadan mun ga in ta buta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ja mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a wanda ya saya mana sabon jannare su da masu saya mana majannare su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka ji kan iyayen mu da kakannin mu da sulukan mu da ɗan uwan mu da malaman mu da makotan mu da suka rigaye mu waɗanda suke rayuwa in samu sabon Allah ka sa mu cika da imani Fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يغفر لكم او اما يا شيخ او اتبع انا قلت لك كده او ما لا لا